Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Litinin 19 ga watan Yuli a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wai shin ko sallah babba ta bana? Za ta bambanta da ta bara? An dai shirya taron tsaftace gari wanda shugaba Ramaphosa zai halarta. Kana za ji cewar gwamnatin Afghanistan ta buƙaci jakadunta da su bar Pakistan.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ‘yan sandan kwantar da tarzoma sun kashe wasu ‘yan bindiga goma da suka kai hari a garin Kundu da ke ƙaramar hukumar Rafi a jihar Niger, Najeriya a kan babur. Wani mazaunin yankin ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Eh, gaskiya a takaice dai mashinan muka sani banda waɗanda aka ce sun bari sun za a samu mashin wurin 50, kuma kowane mashin akwai mutum uku a sama. Sun yi shiga ne irin na daga gani kai ka san babu tana arziki ne suka fara harbe da su.
Bayan haka za ku ji cewa majalisar da ke shiga tsakanin addinai a jihar Filato ta kalubalanci jami'an tsaro da su gaggauta gano waɗanda ke shiga burtu da kashin soja ko na 'yan sanda suna hallaka rayukan mutane. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gume ne shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba tare fatar an wayi gari lafiya. Bari mu fara da rahoton mu na farko akan yadda ake shirye-shiryen gudanar da shagulgulan bikin sallah babba. Kasancewar al'umma da dama na kokawa akan yadda sallar ta same su. Wakilin muryar Amurka Ridwanullah Abbas yayin muna nazarin halin da ake ciki.
Akan haka na kewaya kasuwan bisashe domin in gane wa idanuwa na yadda ake shirye-shiryen bukin sallan. Yanayi na bukin babban sallan ba kamar yadda muka saba gani ba. Masu iko suna daddaure bisashe da sun ka tanada wa bukin ba. Sai shiru kake ji kamar ba a ranar Talata ne sallar ba. A kasuwar bisashe a nan Accra da ake cewa Foyo zaka taras ga bisashe amma babu masu saya. Kai tsaye na nufaci wani tsohon dan kasuwa Alhaji Isa Ibrahim akan hali da ake
ko wuri to na kasuwa ba ga an sai kamar inda muka saba gani ba amma abin da yake babu sai sada masu da tuna da mu masu fara mu na ko da guri ka ku gure suke ba to abin ba ya fi nan da ba ya to in je zo kuma shi ma kullun duka ya fita suke rawo in da ka u kamar ku sada ke ne.
Alhaji Baba Tsoho shine shugaban kungiyar masu sayar da bisashe a kasuwar.
Kabana dai raguna dai ba su shigo kuma ba su niki. Raguna dai kan gasu nan da wuri sai dai a tambaya a ce yau da roka foto a ja nuna ma masu zo. Shi muke ciki yanzu. Amma dai kun kula hali kowa dai na samu da gunki ne. Shekaran gana bana ba kudi annon mutane. Ba kudin kuma ragunan ku sai hau wanda muke sai 1000 yanzu sai kana ba 1500 ko 2000 ba za ka samu ba.
Kin dai sa'a. Ina gama wannan hira na yi dace da waɗannan mutane su biyu sun sayi ragunan layin.
Oh ragun ga da mu sai kan guda 2700 sai na sai biyu amma last year da this year dai wallahi last year ya fi this year at least last year na samu rago 2000 amma this year da 25
da 27 da 28 dan dai in tabbatar ba akan raguna kadai na tsaya ba na kuma duba yadda kasuwar shanu take.
Wai san 140 million wanga ma wanga shi kuma muna da 70 million wancan eh wancan
shi dai Malam Bashiru bai fidda tsammani ba. Gwanallah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Allah harshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Yayin da wasu sassan Najeriya ke fama da hare-haren ƴan bindiga da masu satar mutane don neman kuɗin fansa. Wasu ƴan bindiga sun gama da gaman su bayan wata arangama da suka yi da ƴan sanda a ƙaramar hukumar Rafi dake jihar Neja. Lamarin da yayi sanadiyar kisan ƴan bindiga 10 sai dai jami'an tsaro biyu su ma sun rasa rayukansu a fadan. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumomi a jihar Niger Nigeria sun tabbatar da kashe wasu ƴan fashin daji guda 10 sannan da mutuwar wasu ƴan sandan kwantar da tarzoma guda 2 a wata fafatawa da aka yi a tsakanin ƴan fashin dajin da kuma jami'an tsaro. Wannan al'amari dai da ya faru a ƙauyen Kundu ta ƙaramar hukumar Rafi. Bayanai sun nuna cewa ƴan fashin dajin da ke kan babura kimanin 50 dauke da manyan bindigogi sun aukawa jami'an tsaron ne da tsakiyar ranar Asabar dinnan da ta gabata, amma a bisa gudunmuwar ƴan banga waɗannan ƴan sanda suka samu nasarar korar ƴan bindigar. Wani mazaunin yankin mai suna Malam Garba yayi ƙarin haske akan yadda lamarin ya auku.
Eh gaskiya a takaice dai mashinan da ke muka sani banda waɗanda aka ce sun bari can za a samu mashin wurin 50 kuma kowane mashin akwai mutum uku a saman shi. Sun shiga ne irin na daga gani ka san ba mutanen arziki ne suka fara harbe da su har Allah ubangiji ya sa suka kora su suka ci karfin su kuma sun musu illa ne yawa ba wai illa na wasa ba jin dadin da yasa har muka dawo kenan dan in ba dan haka ba da kuka zo nan gaskiya ba za ku ga kowa ba.
Da majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger Sani Musa 313 ga abin da yake cewa akan wannan nasara da jami'an tsaron suka samu.
An samu rashin rayuka na su masu jami'an tsaron, Allah ya gafarta musu, amma dai yayi kyau ya kuma nuna cewa jami'an tsaron a shirye suke dan waɗannan mayagun mutane suka fito su ya su kare al'umma. A da sukan yi ne su fita labi labiya ba mai taron su. To wannan ko kaga an tare su kuma har an kakkashe da yawa daga cikin su. To wannan ya nuna cewa gwamnati da jami'an tsaro da su ƴan sa kai sun tashi tsaye kuma in aka ci gaba da haka za a fi ƙarfin waɗannan mayagun mutane.
Tene dai gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sale Bello ya ziyarci ƙauyen Lakundu domin ƙarawa jami'an tsaron ƙwarin gwiwa.
Ma da nan tsoro irin kokarin da suka yi kuma na ga su kansu mutanen ƙauyen sun daɗi ƙwarai sun jinjina musu a bisa ga kokarin da suka yi kuma mu ƙara tabbatar ma jami'an tsaro cewa gwamnati za ta yi duk abin da ta ba da gudunmuwa za a taimaka musu.
Ko a ƙaramar hukumar Shirorama wasu ƴan bindigar sun kai irin wannan hari a ƙauyen Gurmana a daidai lokacin da al'umman musulmi ke gudanar da sallar juma'a nan da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An shirya cewa shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa zai shiga sahun masu aikin tsabtace gari bayan tashin hankali da aka yi a jiya Lahadi kamar yadda gwamnatinsa ta yi gargadi game da yin taka tsantsan da kuma kokarin kaucewa rikicin kabilanci sakamakon rikice-rikicen. Kasar ta fada cikin rikici fiye da mako guda wanda ya sanadiyar rasuwar mutane sama da 200 yayin da masu waso sun dukiyoyin wuraren cinikayya da wasu kungiyoyi da ba san su ba da suka kona muhimman kayayyakin masana'antu da toshe hanyoyin kasuwanci. Rikicin ya kasance mafi muni a kasar Afirka ta Kudu tun bayan mulkin wariyar launin fata kuma ya barke ne bayan da aka yanke wa tsohon shugaban kasar Jacob Zuma hukuncin ɗaurin watanni 15 a gidan kurkuku saboda kin gabatar da kansa don binciken cin hanci da rashawa. Za a ci gaba da shari'arsa kan laifin cin hanci da rashawa a wata shari'a ta daban a yau Litinin. Ramaphosa na fuskantar matsin lamba saboda an kama daya daga cikin waɗanda ake zargi da shari'a abinda jami'ai suka kira yunkurin tawaye wanda yayi sanadiyar asarar dala biliyan 1. A jiya Lahadi gwamnatin Afghanistan ta buƙaci dukkanin jami'an diplomasiyarta da suke Pakistan da su koma Kabul har sai Pakistan ta magance abinda ta kira dukkan barazanar tsaron lafiya da suka fuskanta tare da gurfanar da waɗanda ke da hannu a sace diyar jakadar Afghanistan da aka yi na dan wani lokaci a makon jiya. Sanarwar ta zo ne kwana daya bayan da gwamnatin Afghanistan ta ce an yi garkuwa da sirsila a killi. Diyar jakadan Afghanistan na tsawon wasu sa'o'i kuma wasu da ba a san su ba su ne suka aiwatar da hakan kuma suka azabtar da ita sosai a babban birnin kasar ta Pakistan da yammacin Juma'a kafin daga bisani suka sakuta. Pakistan ta ce an kaddamar da wani babban bincike na kwakwam a mataki na sama akan wannan lamarin da ya tayar da hankali. Nan da nan bayan ofishin jakadancin Afghanistan ya ba da rahoto ga ma'aikatar harkokin wajen Pakistan cewa an farma sirsilla lokacin da take cikin wata motar haya. Rahoton asibiti ya tabbatar da cewar an jimma sirsilla rauni. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya Lahadi ta ce ambaliyar da ta auku a Turai a ƴan kwanakin nan abin tsoro ce kuma ta yi alkawalin bada taimakon kuɗi cikin hanzari ga ɗaya daga cikin yankunan da suka fi fama da bala'in a ƙasar ta. Dukkan harshen Jamusanci zai iya bayanin irin barnar da aka yi in ji ta yayin adadin waɗanda suka mutu ya kai mutane 184 a duk Turai ciki mutane 157 daga ƙasar Jamus. Yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane da suka ɓata, wata gunduma a yankin Babriya da ke kudancin Jamus ta yi fama da mummunar ambaliya da ta kashe akalla mutum ɗaya. Hanyoyi sun zama tamkar koguna ta yadda motoci ke saurin gudu da kuma filaye masu faɗi suka cika da tabo a yankin da ke kusa da Australia. Ba mu shirya ma wannan bala'in ba, in ji mai kula da gundumar Bachelster Bernard Land ya ce lamarin ya tabarbare sosai da yammacin ranar Asabar ta yadda babu isasshen lokaci da masu ayyukan gaggawa za su iya kubutar da mutane.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A wani taron gaggawa da aka yi kwanan nan game da batun tsaro a jihar Plateau, majalisar da ke shiga tsakanin mabambantan addinai ta jihar ta buƙaci jami'an tsaro su mai da hankali wajen ganowa da kuma kama farar hula da ke sanya kaki suna tada zaune tsaye a cikin al'umma. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar da ke sasanta tsakanin mabambantan addinai a jihar Plateau ta kalubalanci jami'an tsaro da su gaggauta gano waɗanda ke shigan burtu da kakin soja ko na 'yan sanda suna hallaka rayukan mutane. A wani taro da majalisar ta kira na gaggawa kan tabarbarewar tsaro a wasu ƙananan hukumomin jihar Plateau a cikin 'yan kwanakin nan, majalisar ta bayyana fargabar rashin tsaron na iya tumbatsa zuwa wasu sassa idan har ba a ɗauki matakan da suka dace wajen daƙile shi ba. Shugaban majalisar Farfesa Fandan Yamsat ya ce dole sai an zakulo ɓata gari da masu ci da sunan addini da ke haɗa baki da makiya daga waje wajen hallaka jama'a da lalata dukiyarsu.
Government must hold the security outfits and community and traditional leaders accountable for the destruction of lives and property in their communities.
Yace dole ne gwamnati ta damke jami'an tsaro da sarakuna kan salwantar rayuka da dukiyoyi a yankuna. Shi ma shugaban majalisar mai martaba sarkin wasai Muhammadu Sambu Haruna ya jaddada muhimmancin haɗin kai ne a tsakanin ƴan majalisar.
Ina kira ga babban murya ta haɗa kan magoya bayan mu.
A bangare guda kuwa sakataren gwamnatin jihar Plateau Professor Danladi Atu yace a cikin ƴan kwanakin nan gonaki 84 ne ba ta gari suka lalata. Gwamnati ta kuma gano kungiyoyin asiri har kashi 37 yayin da ayyukan garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ke ƙara kamari a jihar Plateau.
Muna son a kawo jami'an tsaro kusa-kusa da jama'a domin mun gano cewa lokacin da ake aikata wannan niyagan ababan lokacin zai dauke jami'an tsaro su zo ya ka dauki kusan awa daya. Shi yasa muka ce muku cewa gwamnati mata ciyo mashin zai shiga zai lungu-lungu.
Sheikh Sa'idu Hassan Jingir na kungiyar Jibis a jihar Plateau ya ba da shawara a wurin taron.
Ko shugabannin addinai kowa yayi addinin sai roƙi Allah zaman lafiya. In ka ba da nasara a cikin gaba a masallacinka ko a gurin da kake taro to ka jawo hankalin yara.
Shi ma Reverend Isaac Wakili da ke zama basaraken Izere a jihar Plateau ya kalubalanci shugabannin addinai ne da su rika gaya wa magoya bayan su gaskiya.
Na roke mu yanwa mu hada hankulanmu na bayanmu suna kallon mu idan sun ga mun hada hankali dole ne na bayan za su rungumi wannan salaman da muka yi.
Sunana Sheikh Sharif Nasir Alfalaki ka taro ne muhimmi wanda kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa duk abin da aka tattauna a taron ya zama tuwon aikata shi a aikace saboda tsarin samun haɗin kai da soyayya da kuma zaman lafiya.
Yanayin tsaro a yankin arewacin jihar Plateau ya kasance abin damuwa da ke neman haɗin kan al'ummomin yankin wajen taimakawa jami'an tsaro da hukumomi don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Cuma dalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da dawowa shin ciki da gaskiya. Da har kullum ya kan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci, yaki da cin hanci da rashawa dan nagadan marayu da dai sauransu. A yau za mu ji cewa mai kwarmato Dr. George Ubo ya bayyana gaban kwamitocin majalisa kan zargin sama da fadi da fiyar dala biliyan 25. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Bayan shirin da muka kawo muku a baya na kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ubo wanda ya ikirarin gano wasu kudaden gwamnatin tarayya har naira biliyan 473 daga wasu bankuna tara amma ba tare da samun ladan kashi 5 cikin 100 na kudaden ba. Lamarin da ministan shari'a na Najeriya Malam Abubakar Malami ya shaida wannan fili hanyar da ya kamata Mr. Ubo ya bi.
Tsarin gwamnatin tarayya kan abin da ya danganci harkokin kwato kuɗi da aka yi sama da faɗi da su yadda yake gudana shi ne idan ka zo ka kawo tsegumi gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani. Idan ta baka takarda a rubuce za ta sa hannu ka sa hannu. Cikin takardar nan akwai sharuɗa, sharuɗi na farko ka gano, sharuɗi na biyu ka anso, sharuɗi na uku ka hannunta ma gwamnatin tarayya. Idan ka ɗauko ka samu ka kawo to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau da na kuɗi a babban bankin tarayya na Najeriya. Idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka shaida cewa ka kawo. Ofishin Attorney General zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi, ya gano kuɗi kuma ya kawo kuma kun ansa, ku ba mu tabbaci a rubuce. Central Bank za ta rubuta a rubuce ya kawo ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza. saboda Office of Attorney General zai hada wannan takarda wanda anka baka ta dauka takardar ka ta cewa ka gano takardar Central Bank ta cewa ta karba ta rubuta ma hukumar ma'aikatar kuɗi wanda ita kuma Office of Attorney General ma'aikatar kuɗi umarni cewa ta biya wani saboda yayi
Minista Malami ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi da kansa ya baiwa Mr. Ubo umarnin bankado kudaden da ake nema amma Mr. Ubo ya saba wasu ka'idoji da aka shimfida masa tare da kin bayyana wani laifi da kasar Amurka ta tuhume shi a can baya kwamitin majalisar dokokin Najeriya sun gayyaci mai kwarmatan kan wasu kudade na daban sama da dala biliyan 25 da ya ce ya bankado na harajin gwamnatin Najeriya daga kamfanonin mai da bankin Standard Charter da bankin Stanbic IBTC da kamfanin sadarwa na MTN da ma wasu kamfanonin man ketare suka ki shigar da kudin ga hukumar tara kudaden shiga Dr. Ugo ya bayyana gaban kwamitocin na majalisar dattawa da na wakilai amma waɗanda ake zargin maimakon su zo da kansu sai suka turo lauyoyi a wani zama da aka yi shugaban kwamitin bin ka'ida na majalisar dattawa Ayo Akinlure ya nuna takeicin rashin zuwan jami'an da suka dace da ma waɗanda ake zargin yana mai nuna muhimmancin zuwan su dan kare kansu kan wannan zarge-zarge masu girma
On in that case MTN wrote directly to the committee to allow one Mr. Ismail Nkosha
Yace kan wannan batu kamfanin MTN ya rubuto wannan committee cewa ya wakilta Mr. Ismail da kuma darar manajan su domin su gurfana su wakilci MTN a wannan zama amma abin mamaki babu wanda ya bayyana cikin su gaban kwamitin dan haka lauyoyin su ne kadai suka bayyana kuma muna da muradin bayo kamfanonin dama su kare kansu gaban wannan kwamiti idan muna son mu yi adalci dole mu ba su dama su kare kansu domin wannan zargi ne kan kudaden shiga na gwamnatin Najeriya
and we believe as the people that we should do justice we must hear from both ends We have documents submitted by the petitioner and evidences. These are evidences we have to show to the people who are real actors, who are real operators in the industry, to know whether these are genuine evidences or not.
Ya kara da cewa mun yi imanin a matsayin mu na wakilan 'yan Najeriya idan za mu yi musu adalci, dole mu ji daga bakin dukkan bangarorin. Muna da bayanai da wanda ya bankado ya kawo mana, dole mu nuna waɗanda ake zargi. Domin tabbatar mana da gaskiyar bayanan. Dr. Uba dai wanda a kwanakin nan ya fitar da wasu hotuna da ke nuna wasu da yace jami'an tsaro ne sun balle kofar gidansa da kwashe kayan aiki har ma da barazana ga rayuwarsa. Ya ce yana aiki ne dan ba da tasa gudunmawa ga yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Yana mai kafafa cewa matukar za a tsaya wajen gano kudaden da ke zirarewa Najeriya za ta huta daga nemo bashi daga ketare ga fasarar zantawa da Dr. Jude Ugo daga tafin tansa injiniya Magaji Muhammad Yaya
al'amarin kasar Najeriya sai a hankali kana ganin abun yana ƙara rikice maka to wannan bawan Allah dai Dr. Jude Ugo inda muna da irin sa mutum uku ko biyar da kasar nan bamu da damuwa Najeriya ta fantsama cikin duniya neman kuɗi na bashi don tafiyar da muhimman ayyuka na gari da kuma tafiyar da kasar baki daya amma muna da kuɗi a cikin gida da ake samuwa daga kuɗin mai zuwa kuma kuɗin harajin cikin gida amma suna ta surarewa ta aljihu da ba a kula da shi to inda mahukuntan wannan gwamnati na Muhammadu Buhari za su bude idon su da kyau su bude zuciyarsu su mai da kasar ita ce gaban su to ba sai mun tafi China ko America neman kuɗi ba muna da kudaden da suke shigowa amma jami'an da aka dora wa alhakin abun aljihun su ya dame su ba kasar ke gaban su ba in aka ci gaba da cewa ko oho ba lura da kudade da suke tabbata ba to kasan nan za ta zo ta kasa tsayawa da kafanta
fada mana waɗannan kudade a ina da ina suke a ina aka gano su kuma kudaden nan an canza su sun kai kamar nawa
to wannan kudade da Dr. George Ubo yake fadi to mai karamin tunani gaskiya zai mamakin kudin sosai. A kamfanin MTN na South Africa akwai kudade da suka fi dala biliyan 25 suke ta kokari su shigo da abubuwa na ƙarya don su fidda kudin dalan ne suke so su fidda shi duk abubuwan da aka yi Najeriya sai su fitar da shi su kuma ba za su kawo mana wani abu da za mu amfani da shi ba. Wannan kudade $25 billion in ka canza su da kudin Najeriya ana maganar kusan $8.5 trillion. To wannan kudi ba karamin kudi ba ne. Bayan haka a ma'aikatar tattara harajin ƙasa wanda ake kira FIRS Federal Inland Revenue Services, to wannan ma a wancan jami'i da ya bar wannan wurin Baba Tunde Faula shi kansa an samu cewa kudade sun zurare karkashinsa sama da dala biliyan 10. To wannan dala biliyan 10 in ka mai da su a kudin Najeriya nan ma ana maganar kusan $3.4 trillion ko sama da haka. To don haka ina jan hankalin shugabanni tun ma ba shugaban kasa da ya dora musu alhakin ba ya kokari ya sa ido akan waɗanda ya biya amanonin su domin su rike. In ko ba su rike amana ba Allah ba su zai tambaya ba. Shi ne yake da hakkin jama'ar Najeriya sama da miliyan 200 kuma su Allah shi zai Allah zai tambaya. Don haka yi kokari ya mai da hankali wajen bibiyan waɗanda ya biya amanoni.
Dr. Jujubuwa bayanin da ya yi ya nuna Najeriya tana da makodon kuɗi a yadda ya faɗa. Kuma an saba ji ita gwamnati dama tana cewa tana cikin ƙarancin kuɗi ko wasu lokutan ma sai a ce an ko samu koma bayan tattalin arziki kuɗin Najeriya sun zama ba su da yawa an shiga cikin ƙuncin tattalin arziki. Me za ka ce kan wannan don ya nuna akwai kuɗin watakila binciken nan ne ba a bin sa sau da ƙafa.
Magana ta gaskiya Najeriya tana da kuɗi amma jami'an da ake ɗorawa alhakin kula da abin ba sa riƙe amana. Aljihunsu ya fiye musu ƙasansu.
Wakilin ƙwararren mai kurmatin kuɗaɗen nan Dr. Jizubu Magaji Muhammad kenan. Masu raro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura ga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasura da Mary Kaya da ya ce muka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfi da Hashin Gumel ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfi da Hashin Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
An shirya cewa shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa zai shiga sahun masu aikin tsabtace gari bayan tashin hankali da aka yi a jiya Lahadi. Kana a jiya Lahadi gwamnatin Afghanistan ta buƙaci dukkanin jami'an diplomasiyarta da ke Pakistan da su koma Kabul har sai Pakistan ta magance abinda ta kira dukkanin barazanar tsaron lafiya. Haka zalika an ji cewar shugabar Jamus Angela Merkel a jiya Lahadi ta ce ambaliyar da ta auku a Turai a yan kwanakin nan abin tsoro ce kuma ta yi alƙawarin bada taimakon kuɗaɗe cikin hanzari ga waɗanda abin ya shafa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Chuba Hiro Diodune da ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.